sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 4 ga watan Maris a shekarun 2019 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya Nomad Dalal Duniya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a birnin Kumasi kuma za a same mu ne a Alpha Radio. Jama'a barkanku da warhaka. Babaya kuma kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wasu ƴan bindiga da ba a san ko su wane ne sun kai hari kuma suka kashe sojojin Najeriya a Abonimma dake karamin hukumar Akoko Toro a jihar Rivers. A yau Litinin kuma babbar kotun tarayya dake Kano ta zartar da hukuncin soki dan takarar gwamna karkashin inuwar jam'iyyar PDP injiniya Abba Kabir. A birnin tarayya kuma uwar jam'iyyar PDP ce ta gudanar da taron wato basu ruwa da tsaki na inda dan takaranta a zaben shugaban kasa Atiku Abubakar ya jaddada aniyar jam'iyyar ta kai hukumar zabe da ma jam'iyyar APC zuwa kotu akan kalubalantar zaben. Akan hakan ne kuma zamu baku dama ku kira mu ku bada ra'ayinku akan yanda kuke ganin makomar jam'iyyar PDP a wannan dambarwar siyasar. Lambar mu kamar kullun ita ce 202-205-6555. Muna kuma dauke da labaran wasanni amma sai bayan shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi da Hashim Gumal. Yau Litinin an saki fitaccen dan jaridan nan mai suna Mahmud Abu Zaid bayan kwashe shekaru 5 a gidan yari. Zaid wanda aka fi sani da Shokan ya ce zai ci gaba da yin aikin jarida duk wani tsauraran matakan da aka saka masa lokacin da za a sake shi. Shon dai zai kasance wato karkashin kulawar ƴan sanda har tsawon shekaru 5 masu zuwa inda aka buƙace shi da ya mika kansa ga ƴan sanda a kullum kuma an haramta masa sarrafa kuɗaɗe ko kadarorin da ya mallaka a cikin shekaru 5 din. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ciki har da Amnesty International da ƙungiyar kare ƴan jarida sun yi maraba da sakin Zaid amma sun yi Allah wadai da tsauraran matakan da aka saka masa. Shokan na ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da aka kama bayan harin da jami'an tsaron Masar suka kaiwa wasu sansanonin ƙungiyar Brotherhood a watan Agustan shekara 2013, ƴan watanni bayan da sojoji suka kori shugaban ƙasa Mohamed Morsi bayan kwashe watanni ana zanga-zangar ƙin jininsa. ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai ta Amurka sun kaddamar da wasu bincike a yau Litinin akan kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump da kasuwancinsa da kwamitin kula da shirin miƙa masa mulki. Sai kuma duba yiwuwar ko shugaban ƙasar ya yi wa shari'a karan tsaye a lokacin da ake bincike a kansa. Kwamitin shari'a na majalisar wakilai ya aika wa mutane 81 da kamfanonin da ke da alaƙa da Trump wasiƙu. Yana buƙatar wasu takardu kan wasu batutuwa da suka faru kuma suke alaƙa da shugaban ƙasar Amurka na 45. Kan ƙarin mayar da hankali kan zargin katsalandan, kwamitin ya ce yana duba yiwuwar aikata rashawa da yin amfani da muƙami ta hanyar da ba ta dace ba da gwamnatin Trump ta kwashe shekaru 2 tana yi. Shugaba Trump ya daɗe yana musanta cewa akwai wata alaƙa ta shafi kwamitin kamfen ɗinsa da ƙasar Rasha da kuma lokacin da yake kan mulki. Fadar White House ta ce lauyoyinta da wasu jami'anta za su duba buƙatun na kwamitin shari'ar su kuma amsa cikin lokaci. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madugun in adawar da Amurka ke ɗauka a matsayin shugaban riƙon ƙwariya Juan Guaido ya isa filin saukar jiragen Caracas a yau Litinin yayin da ake fara zanga-zangar nuna goyon bayansa. Guaido ya sanar da zuwansa ne ta kafar Twitter yana faɗa magoya bayansa cewa ya sauka lafiya har ma ya wuce jami'an shige da ficen ƙasarsa da yake ƙauna. Gabanin dawowarsa daga ziyarar ƙawayen ƙasashen Latin Amurka da ya yi, Guaido ya yi kira ga ‘yan ƙasar Venezuela da su haɗu a duk biranen ƙasar domin nuna goyon bayansu gare shi. Jiya Lahadi Guaido ya bar garin Salinas a jirgin ƙasar bayan da ya gana da shugaban ƙasar Ecuador Lenin Moreno. Guaido wanda ya ce yana tsammanin za a iya kama shi lokacin da ya shiga ƙasar, mai bayar shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya faɗi yau Litinin cewa kowace irin barazana ga lafiyar Guaido a yayin dawowarsa Amurka da sauran kasashen duniya za su mayar da martani mai karfin gaske. Daga ƙarshe shugaban sashen kuɗi na babban kamfanin China Huawei ya shigar da ƙarin gwamnatin ƙasar Canada da hukumar da ke kula da iyakokinta da kuma hukumar 'yan sandan ƙasar kan keta haƙƙin bil'adama. Ƙarin da aka shigar na cewa an tsare Meng Wanzhou ya ga shugaban kamfanin Huawei na tsawon sa'o'i ana mata tambayoyi kafin a shaida mata cewar an kama ta ne kuma ana tana da damar tambayar wato tuntuɓar lauyoyinta kafin ta amsa kowace irin tambaya. An dai kama Meng ne bayan da Amurka ta bukata yayin da take canza jirgi a birnin Vancouver a watan Disamba. Amurka na neman ta ne kan laifukan da ke da nasabar takunkumin da Amurka ta kakabawa kasar Iran. Lawyer Meng dai ya ce bata aika wani laifi ba. Ranar Juma'a ne ma'aikatar shari'a ta Canada ta ce Meng za ta bayyana gaban kotun Vancouver a ranar Laraba domin shirya ranar da za a saurari batun miƙa ta azuwa Amurka. Kasar China ta sha kira ga Canada da ta saki Meng amma kana ta ƙi yin hakan tana mai cewa wannan batu ne na shari'a ba na siyasa ba. Yanzu haka dai an yi wa Meng ɗaurin talala a Canada.
Labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla jami'an tsaro a garin hukumar Akoko Toro ta jihar Rivers sun fara gudanar da bincike akan kisar wasu sojojin Najeriya guda uku da wasu 'yan bindiga suka yi akan aikin su na samar da tsaro a yankin. Ga Abubakar Lamiji Sakkwato daga da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Wasu 'yan bindiga da har yanzu ba a kai ga gane su ba sun bindige wasu sojojin Najeriya guda uku a garin Abonima karamar hukumar Akoko Toro da ke jihar Rivers. 'Yan bindigar dai da rahotanni suka nuna cewar suna sanye ne da kayayyakin sojojin Najeriya kan babura sun fito ne daga wata maboya inda suka riski tawagar sojojin Najeriya kuma nan take suka bude musu wuta inda suka bakunci lafira tare da jikkata wasu da dama. Dama dai garin na Abonima an taba kashe wasu sojojin Najeriya guda biyu daga cikin su har da wani mai mukamin Lieutenant Colonel a baya-bayan nan wato kamin zaben shugaban kasa. Kuma maganar da ake a yanzu jama'a da dama na wannan garin na ta ruguguwar yin kaura ta dole domin gudun abinda ka iya faruwa na dangane da ramuwar gayya daga rundunar sojojin Najeriya. Wani dan garin na Abonima da na tattauna da shi ta wayar salula yace
my name is James Thomas. Oh, it was alleged that three soldiers were killed in Abonima in Akoko Toro local government area here in.
Yana cewa ne akalla sojoji guda uku ne aka bindige kuma a halin yanzu mutane na ta barin garin na Abonima saboda fargabar abinda ka iya faruwa. A gaskiya a yanzu akwai zaman dardar.
Some persons are leaving the communities. The tension is very very high.
Na yi kokarin tuntubar mai magana da yawun rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta wato Operation Delta Save Major Ibrahim Abdullahi kan halin da ake ciki kuma ya nuna min cewar har kawo lokacin aikewa da wannan rahoto suna kokarin tantance bayanai.
Tabbas Abonima Akoko Toro akwai abin da ya faru da ya danganci jami'anmu da muka girke a wajen saboda tsaron rayukan jama'a da kuma kayayyakin ayyukan mai a yankin. Amma a yanzu haka yadda muke ciki muna kan tattara bayanai tukuna da idan Allah in muka gama tattara bayananmu muka hakikanci abin da ya faru za mu shaida muku jama'a su sani.
Yawa to kamar wannan al'amari bai rasa nasaba watakila da baya-bayan nan yadda jami'an sojojin Najeriya suke diran mikiya a wannan garin bisa zarge-zargen mutanen garin da ake da mallakar makamai.
Eh maganar diran mikiya ba mu da wani bayani cewa mun yi wani diran mikiya a kan wannan gari. Dama muna da jami'ai da muka girke a wajen so duk abin da ya faru a wajen dama da jami'an mu a wajen.
To kamar mutanen garin da muryar Amurka ta tattauna da su kamar suna cewa suna cikin fargaba ci gaba da zaman jami'an ku can.
Duk wanda ya san yana da gaskiya ba dan ta'adda bane shi ba dan bindiga bane shi ba shi da wani abin da zai tsorace mu akai.
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal Nigeria.
To madalla a gaida Lamido Abubakar yanzu kuma bar mu shiga fagen siyasa. A yau Litinin ne babbar kotun tarayya da ke Kano ta zartar da hukuncin soke dan takarar gwamna a karkashin inuwar jam'iyyar PDP injiniya Abba Kabir. Daya a cikin waɗanda suka nemi jam'iyyar ta tsayar da su dan takarar gwamna Alhaji Ibrahim Ali shine kaiwa kotu ƙara yana kalubalantar sahihancin hanyar da aka bi wajen tsayar da injiniya Abubakar dan takarar PDP a Kano. Dr. Nasiru Adamu lauya ne mai zaman kansa a Kano ya mana fashin baki akan wannan batu ga hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali.
Tun da yake akwai wanda ya ce an zalunce shi to kotuna da iko zancen a ce wai yanzu lokaci ya yi kure ko yi kure wannan duk bai taso ba ruwan kotu da wannan. A ra'ayina kotuna da iko ta soke amma ni ina shakka ma idan tana da iko ta bada wannan damar a je cikin awa 24 ayi. Domin kaga kotun koli a 2017 watan 7 case da ya taso na APC da wani honorable karfi. Abinda take cewa idan kotuna jam'iyyu suna ganin za su dinga yin ganganci suna yin wato zabancin gida yadda suke so to ba zai hana kuma kotu ta taka musu burki ba. Now a cikin wannan case din kotu take cewa ita bata ga inda doka ta bawa INEC kwana daya ta kara wani ba ko ta bude ba da dama in ba misali dama ta janyewa ba misali ko mutuwa kuma kamanci su to ma'ana ita PDP misali su suka yi kansu ganganci da suka ki su zabe daidai da tsarin mulkin su da kuma wato sharudi na dokokin zaben shin gida. Saboda haka ni a ra'ayina kotun ma bai ma kamata su ce su yi ba tunda sun soke su kenan ya kamata su tafi gaba daya.
Wato kana ganin kamata a ce tunda kotu ta gamsu cewa basu bi ka'ida ba wajen yin zaben nan ko kuma ma basu zaben ba to a tafi haka kenan ba tare da ba da wani zabi ba.
Ai abinda kotu take cewa idan kotun koli ta magana ba shine kashe ba karar lau. Abinda kotun koli tace shine bari ma an sa abinda ke cewa bari mu maimaita kaina in ji su bari mu maimaita kanmu lokaci da wato jam'iyyu za su dinga yin ganganci su yi abinda suka ga dama a cikin zaben cikin gida ya riga ya wuce. Saboda haka idan suka yi kansu ganganci suka ji zuba ka'ida ja abin da su suka jawo. Saboda haka ko su samu dan takara ko su samu takara wannan ruwan PDP ita ta jawo kanta.
Akan ce mutum yana da iko da hurumi na ya ɗaukaka kara. Jam'iyyar PDP yanzu a jihar Kano tana da ikon daga ɗaukaka kara la'akari da cewa zaben nan saura ƴan kwanaki kalilan.
A gware da gaske damar kara dama ce ta wato ɗaukaka kara dama ce ta tsarin mulki kowane ɗan ƙasa damar idan kotu ta yanke hukunci ya
to madalla Dr. Nasiru Adamu lauya a Kano a hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali. To wajen jam'iyyar PDP ta jaddada aniyarta ta kai hukumar INEC da ma jam'iyyar APC mai mulki zuwa kotu kuma ta bayyana hakan ne a wurin wani taronta na masu ruwa da tsaki a yau a Abuja. Ga rahoton da Nasiru Adamu Alhikaya ya aiko mana.
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta ce ta kammala shirye-shiryen tafiya kotu don kalubalantar sakamakon zaben shugaban Najeriya da Muhammadu Buhari na APC ya lashe. A taro na musamman na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a Abuja, PDP ta ce matukar ka kida yakuri yadda ya dace za ta yi wa APC zarra.
Electoral fraud perpetrated by the Buhari administration this past Saturday cannot produce a government of the people for the simple.
Wannan na faruwa ne daidai lokacin da dan takarar jam'iyyar Atiku Abubakar ke cewa ba yadda za a yi gwamnatin da Buhari ke mulki ta jagoranci zaben da zai samar da gwamnati mai adalci. Haka na Atiku ya zargi gwamnatin da saka magoya bayansa a gaba biyo bayan bincike daga yatar daraktansa na kuɗi Abdullahi Babalele da hukumar EFCC ta yi. Yanzu dai za a jira ga yadda shari'a za ta fara daga karama zuwa kotun koli kamar yadda aka saba. Yanzu a tuna shugaba Buhari bai amince da dukkan zaɓukan da aka sanar da PDP ta lashe ba daga 2003 zuwa 2011. Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka Nasiru Adamu, waɗannan shirye-shiryen da na zo muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 3:44 na rana kenan a nan Washington. Kuma mun kai gabar da zamu baku da baku kira ku ba da ra'ayinku akan yadda kuke ganin makomar jam'iyyar PDP a wannan dambarwar siyasa da ke faruwa a Najeriya. Lambar mu ita ce 2025655. Amma kafin mu bude layin mu sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Allah na magani. magani talakawa mana magani kaga dan tilar makula da su tunda jini jin nan yamani shinjani jin nan ne ingila to ja ka da na italiya in yi dan koka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke sai yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike anan kaza ga cikin Lagos kuma
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
To da farko mun samu kira daga Jigawa wane ne a Jigawa
Dan Litinin Sanusi ne yana da sunan Gano da kalmar gore garin Jigawa tare da Najeriya
To Dan Litinin duniya na sarin ka
Ito ai abin ne saka turai a fiku sun riga sai ita ji ta riga ta rubuci duk wani kama-kama suke yi na gorin da ba zai kai su ba yasa duk wani kama-kama da suke yi suke so sai sun tabbatar su war so sai su yi murdiya a shari'a ba murdiya suke a zaɓe ba suna murdiya yanzu ma so suke sun ƙara murdiya kuma Allah ba zai ba su nasara ba
mun gode ƙwarai da gaske
da murdiya ranar su ma gore garo kuma ga gaji ta tare da Najeriya
to mun gode ƙwarai da gaske muna da kira daga jihar Niger wane ne a Niger
Ibrahim magaji ne daga Salga
To Malam Ibrahim duniya na sarin ka
ina magana ne akan dabarun siyasar nan da ake magana kai domin wannan yana nuna mugun darasi ne ga sauran yara da ke tasowa yana da kyau ne a ce su haɗa kansu don samun ci gaban ƙasa rashin haɗa shi zai kawo mana koma baya a Najeriya kuma Allah kai
amin sun ba mai mun gode ƙwarai da gaske Malam Ibrahim Magayaki bari mu je Maiduguri wane ne a Maiduguri wane ne daga Maiduguri to ina jin ba mu samu wani daga Maiduguri ba bari mu je jihar Yobe wane ne a Yobe
suna na ya lawan ina kira daga nan garin da samu a garamar hukumar Jakusko ta jihar Yobe
to ya lawan bismillah
wato na ra'ayina ni ita jam'iyyar PDP wanzami ne wanda baya son jarfa sun manta da abin da suka yi mana a shekarun da suka wuce ta shi da suka suna mulki shugaba Buhari ya je kotu bai ci nasara ba to su ma insha Allah wahalar banda za su yi haka za su je kotu haka za su dawo cikin yadda Allah ba za su yi nasara ba jam'iyyar PDP har yau ma talabi Allah ya sa a tashi lafiya
amin bari mu je jihar Kano wani ne daga jihar Kano
yawa alibaba ne alibaba haɗe da Kano
to muna sauraron ka alibaba
to wannan son dan tsokaci ne akan zaton da PDP suka yi akan cewa wai an kawo su sojoji bakin abin nan wurin kwafiya da dauran su sun manta lokacin da Jonathan yake mulki lokacin da yake mulki shi ya fara fitowa da soja wurin zabe sun manta wannan a huta lafiya alibaba hadeja daga Kano
to mun gode da wannan takaitaccen wato ra'ayi da ka kawo bari mu je jihar Maraki a jamhuriyar Niger wane ne a Maraki wane ne daga Maraki to da alaman malamin na Maraki layinsa mun samu matsala da layinsa wato muna so mu ji ra'ayinku ne menene makomar jam'iyyar PDP wanda a halin yanzu take fuskantar ko kuma take niyyar zuwa kotu ainihin uwar jam'iyyar kenan ma ga ainihin dan takararta daga Kano an dakatar da shi bari mu je wane ne akan layi
Abubakar ne
Abubakar daga ina
daga Maulida Kat Chef
to bismillah malam Abu muna sauraron ka
ina jin ra'ayina kana ji ko
eh muna sauraron ka malam Abu da nan
am
to bari mu je Kano wane ne a Kano
Na mai magana Rabi Musa mai jarida kofar ruwan bai daga nan garin Kano.
To ma Rabi duniya sauranka.
Da mu shawar da nake ba mai girma a ciki Abubakar ita ce lalle ya kabata wannan tsara ya janye domin abin da yasa ya gaza kamo Buhari a ƙuri'u shi ne saboda horidin da ya furta cewa zai je da Kadori dama su ɗan kuda abin da suka da fara mai ƙura. Na ganin zai samu musu da yanci da wanda 'yan arewa za su gada su kuma 'yan arewa sun ci zaɓe su saboda na ganin zai samu musu matsala wanda ma ya hura da zuwa kotu domin zaɓe ne na gaskiya shi bayar al'umma da ita ke son sa kuma ya yi dace da ta shi sa yake da daraja kafa da rayuwarsa kullum yana cikin nasara.
To mun gode Man Rabiu daga Kano, bari mu je jihar Port Harcourt. Wane ne a Port Harcourt?
Sunana Alhaji Adamu Shukuru.
To muna
son ka. To wato shi ran a fiku aka ce ai a wurin na gaba ke ganin durbin ruwa. To inda ya ci a mazaɓar da ya zaɓe. To duk inda ya ce ma ya ci ba mamaki.
To amma kaka manta a fadar shugaban ƙasa, shugaban ƙasa bai ci zaɓe a wurin ba.
Ai to ai amma dai a mazaɓar shi ta daura ya ci ko?
Eh haka ne.
To amma shi a tiku din da ya botin ya ci koko wata ne suka san shi waɗanda yake zaune da su ba su san shi ba koko wata ne suka san shi a matsayin shi na mutumin kirki daga nesa a wato makwabtan shi ba su san shi cewa ba mutumin kirki ba ne. Saboda haka a tiku kamata ya yi haƙuri kuma shi da kanshi ya san cewa talakawan Najeriya ba sa yi ne. Saboda haka ya rungumi kaddara.
To mun gode kuwa
da gaske.
Yawa. To bari mu je mu saki koma jihar Niger. Wane ne a Niger?
Ne gode a cin ba.
To muna sarinka.
To wai ni abin da ma yake ba da mamaki su NPD din nan waye zaɓe su ma dai cikin. Duk wanda ka jajjefa musu ƙuri'a ainihin ba ainihin kuɗi suka ba shi da matattar zuciya ne.
Ah malam kai hakuri ba za mu yadda da irin waɗannan kalamai ba. Ba za mu yadda da irin waɗannan kalamai kace wanda ya zabi PDP mai mutaccen zuciya ba daidai bane kai amfani da irin wannan kalman. To bari mu dauki kira daga jihar Katsina. Wane ne daga Katsina? Da Allah idan kun kira ku dan tsaftace bai abin nan kalaman da za ku yi mana.
Okay. Sani gure ne.
To malam Sani muna sarinka.
Wato ina ganin shi wannan mai fafutukan da ya kotu bai kamata ba, yana musulmi ba da nuna wata kaddara da wanda Allah ya tsora mashi ne ya haƙuri da wasu al'amura kamata ya yi haƙuri nuna shi cikakken musulmi ne.
Wato amma musulunci ya yarda da zuwa kotu ai idan baka samu yadda kake so ba, musulunci ma ya yarda da haka.
Yawa sai a yi haƙuri ko kuma gaskiya ba ya kosa da mulki ko mulki tun da Allah ya ba shi bai haƙuri mu kasa mu ta zauna lafiya saboda Allah.
To mun gode mun gode ƙwarai da gaske masu sani daga jihar Katsina. Mun kuma gode da duk wadanda kuka samu dama kuka kira mu. Gobe ma rana ce za mu buɗe layin mu. Assalamu alaikum. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon madukuwa a wannan shiri na labaran wasanni wannan Litinin. Nan da minti ɗaya ko fiye da haka za mu ba ku labarin wani mummunan lamari da ya faru a kanan dabu ta Najeriya, inda wani magoyin bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Madrid ya kashe wani abokin sa da ke goyon bayan Barcelona bayan da gardama ta kauce a tsakaninsu. To amma kafin sannan ya kamata mu gaya muku cewa Najeriya za ta yi wasanta na ƙarshe na neman shiga gasar cin kofin ƙalubalen na Afirka na bana, wato na Nations Cup a wannan shekara, wanda za ta yi wannan wasan na ƙarshe da ƙasar Seychelles, sannan kuma da wani wasa na sada zumunci da za ta yi da Rusiya duk a cikin wannan watan. Duk za ta yi wannan wasannin ba da captain ɗinta ba Mikel Obi, wanda kocin Najeriya ya cire shi daga cikin wannan wasanni din. Duk da kuma tabbacin da shi kocin ya dade yana bayarwa cewa za a yi wannan wasannin da Mikel. Shi dai Mikel Obi dan shekaru 31 rabon shi ma da ya bugawa Najeriya kwallo tun bara lokacin da ya yi jagorancin kwallon da Najeriya ta yi a gasar cin kofin duniya da aka yi a Rasha. Haka shi ma Kelechi Iheanacho na Leicester City a can Ingila, wanda yake fama da kokarin ya mike abun yana gagara, ba shi a cikin sunan waɗanda za su buga a Najeriya a wannan wasa ɗin, musamman da yake shi da ban shi da ya ciwa Najeriya ko ma club din da yake buga a kwallo tun watan September da ya wuce. Najeriya da yau da ta taba cin kofin na kalubalen kanin Nations Cup a shekarar 2013 tuni ta riga ta samu shiga cikin wanda za su je gasar cin kofin na bana a can misara din bayan da ta kasa zuwa wannan wasan a shekarun 2015 da kuma 2017. To yanzu bari mu kai ku kanan dabo domin ku ji wani lamari mummuna da ya faru a can inda wani mai goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Madrid ya kashe wani mai goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona bayan da wannan kungiyoyin guda biyu suka kammala wasa. Daga can kana mun tambayi Muhammadu Sadiq Suradu ya ga mana abin da ya faru.
Al'amarin ya faru ne a unguwar Yakace sabon unguwa inda wato cike-cike ya barke tsakanin Mustafa wanda aka fi sani jama'a da kuma Salihu. Wato shi Mustafa shi ne ɗan ƙungiyar kallon ƙafa ta Madrid a ita Barcelona, kuma Salihu shi ne ɗan ƙungiyar kallon ƙafa ta Madrid wanda shi aka ci a wasan Barcelona ta ci Madrid ci 1-0. Wannan ya fi jawo cece-kuce to suna cikin kwacce baki kawai sai shi Salihu ya ƙoƙa ya dabawa Mustafa wanda aka fi sani da Mato Alkinji, wanda kuma kafin a kai shi asibiti Allah ya mazu suwa shi kuma zaka wanda ɗan ƙungiyar kallon ƙafa ta Madrid ne yana hannun jami'an tsaro domin gabatar da shi a kotu domin nuna sa abin da ya kuma abin mamaki ma shi Salihu shekarun ta 17 wanda ya kashe Mustafa ya haura shekara wannan shi ne abin da ya faru.
Wannan ba shi ne karo na farko da akan samu irin wa'annan tana faruwa a tsakanin masu masifar shawar kwallon kafa na kasashen Turai ba a Najeriya ai ko?
Wannan ba shi ne na farko ba, amma dai gaskiya an mun fito wannan abin a kudancin Najeriya. A dai jihar Kano wannan shi ne na farko da aka fita. Ana rigingimu amma dai da suka kai su fita ba. Sai wannan karan.
To mai da lato mun gode kwarai Allah kiyaye gaba. Mun gode Muhammadu Salisu Rabiu kenan a Kano. To juma'a da haka muka zo karshen shirin labaran wasan da wannan litinin sai watan Allah ya kai mu. Mun buku lafiya daga Washington.
To mai da yanzu kuma ga Sarfilu ya saki dawowa da labarai a takaice.
A daga cewa ba yau litinin an saki fitaccen dan jaridan Masar din nan Mahmud Abu Zaid bayan kwashe shekaru 5 a gidan yari. Zaid wanda aka fi sani da Shokan ya ce zai ci gaba da yin aikin jarida duk wanda tsoraran matakan da aka saka masa lokacin da za a sake shi. Shin dai zai kasance karkashin kulawar ƴan sanda har tsawon shekaru 5 masu zuwa inda aka buƙace shi da ya mika kansa ga ƴan sanda a kullum, kuma an haramta masa sarrafa kuɗaɗe ko kadarurin da ya mallaka a cikin shekaru 5 din. Yan jam'iyyar Democrats a Majalisar Wakilai ta Amurka sun kaddamar da wasu bincike yau Litinin akan kwamitin campaign din shugaban kasa Donald Trump da kasuwancinsa da kuma kwamitin kula da shirin mika masa mulki, sai kuma duba yiwuwar ko shugaban kasar yayi wa shari'a karan tsaye lokacin da ake bincike a kansa. Kwamitin shari'a na Majalisar Wakilai ya aika wa mutane 81 da kamfanoni da ke alaka da Trump wasiku. Yana buƙatar wasu takardu kan wasu batutuwa da suka faru kuma suke da alaka da shugaban kasar Amurka na 45 kan ƙarin mayar da hankali kan zargin katsalandan. Kwamitin ya ce yana duba yiwuwar aikata rashawa da yin amfani da mukami ta hanyar da ba ta dace ba da gwamnatin Trump ta kwashe shekaru 2 tana yi. Madugun in adawar da Amurka ke ɗauka a matsayin shugaban riƙon ƙwariya Juan Guaido ya isa filin saukar jiragen Caracas a yau Litinin yayin da ake fara zanga-zanga nuna goyon bayansa. Guaido ya sanar da zuwansa ne ta kafar Twitter inda yana faɗa magoya bayansa cewa ya sauka lafiya har ma ya wuce jami'an shige da fice na ƙasarsa da yake ƙauna.
To duka kuma da wannan da muka kawo ƙarshen wato shirinmu na wannan dare, sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu za su shigo muku da sabbin labarai, rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin Sarfi Lashin Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wacce ta shirya ta bada umurnin Julie Gresham da injiniyanmu na wannan dare Mr. David Babaya ko Mankeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwanan lafiya. Allah ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.